بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. يبود بجاس تبتغى الله سبحانه وتعالى دي ساكي حدا مؤونا سافيا تا لهدي أشرين دي قوتا شعبان shekara ta 1434 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda take daidai da 30 daidai ga watan 6 a shekara ta 2013 a lissafin da ake cewa miladiya. A ci gaba da karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum. Za mu tashi yau bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala ci gaba da abubuwan da malamin ya kawo mana dangane da yaƙin Uhud. Mun kuzo zuwa ƙarshen sa. Za mu tashi inda yake cewa akhiru hujumin qama bihi al-mushrikun, haka ne? Wato hari na ƙarshe wanda mushrikai suka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko suka kawo musulmi, da kuma yadda aka kawo da shi. يتي ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته يا عند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتبتا ورين ده يكفى امتصين شيني واتو سنسنن شغبانشين سا في الشعب او نن لونغو نتسكانين دوتسن احد اند ده ربو تسكيا امني magana akan wannan baba yako. Yawwa, to yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a nan a matsayin nan ne kamar dan karamin ofishin gudanar da wannan yaki da jagorancin sa da shugabancin sa. Qamal mushrikuuna bi akhiri hujumin hawalu bihi an naila min almuslimin. Mushrikai sun kara kawo wani hari wanda suka yi kokarin su cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ji masa wani abu ko su kashe shi, shine an naila minhu, su same shi. قال ابن اسحاق محمد بن اسحاق بن يسار ربما مالم سيرا ان ينا cewa بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب يسي لوكسين ده منزا الله صلى الله عليه وسلم انا نن ينا cikin wannan lungu. اذ علت عاليه من قريش الجبل يا عند وسو منيا daga cikin قريشاوا suka wato hau saman dutse. Shine iz alat aliyatun min quraishin aljabala. Yawwa, wasu daga cikin manyan quraishawa suka yi kokari suka hau saman dutse dan su gangaro ta baya su cutar da musulmi. Yaquluhum abu sufyana wa khalid ibn al-walid, shugabannin yakin wanda kuma su ne shugabannin kawo kokarin wannan hawa dutsen a kawo hari ta sama, su ne wanda dai aka sani abu sufyan da Khalid ibn al-Walid. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna, ya Allah bai kamata ba waɗannan mutanen su sake zuwa mana ta sama. Addu'a ce da sigar nuna damuwa. Yau ga halin da ake ciki, ya Allah kada waɗannan mutane su zo mana ta saman nan har su samu damar su kawo hari. فقاتل عمر بن الخطاب, الوكسن عمر بن الخطاب يزابر يياكي يياكي ورحط معه شيد وسو توقع تعالى دشين أنشي رحط دي من سني عددي دي بيكي قوم با. يوه تعالى دا عمر بن الخطاب سكياكي من المهاجرين, وتقول أن متن كتنين تعالى دا عمر بن الخطاب دكان صدق سيب مهاجرون. حتى أحبطوهم من الجبل, حسر سكا سقول سو دكا كان وننجوز ايدي. Wannan kamar da Ibn Hisham ya faɗa a cikin sirar Muhammad ibn Ishaq, yace wa fi maghazi al-Umawi, daga cikin maghazi na al-Umawi. Mun san lafazin maghazi lafazi ne da aka na gaya mana a baya tun can farkon wannan darussan namu, duk da yake ahadukum bihi ba'id, mun dade da yin wannan maganar a bangaren me ake nufi da maghazi, me ake nufi da sira. Da can sunan da ya fi shahara a gun malamai dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda a Hausance muke cewa tarihi na Annabi sallallahu alaihi wasallama, da asali sunansa maghazi. haka littafin farko da aka rubuta asira da wannan sunan magazi ake cewa magazi shine yaki yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma aka faro sirar manzo sallallahu alaihi wasallam duk da je cewa lokaci guda ake fadan kowanne ana cewa sira ana cewa magazi kuma duk abu daya ake nufi shi yasa zaka ga ibnu kathir da yawa yana fadin siratu ibnu ishaq innan yakan ce magazi ibnu ishaq yau don haka littafin magazi ka kira su sira duk abu daya ne to a cikin wani daga cikin irin waɗannan tsofi littafai na al-umawi yana cewa annal mushrikina sa'adu 'ala al-jabal cewa mushata riwayar ya ce ne mushrikai sun hau saman dutse sun yi kokari sun hau wani wuri dai da za su iya hawa a dutsen Uhud a lokacin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li sa'adin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sa'ad ibn abi waqqas ajnubhum ne santa su ma'ana urduduhum wato je ka mai da su ka kore su faqala sai sa'ad ibn abi waqqas yake cewa kaifa ajnubuhum ko ujnubuhum wahdi ni ko ya rasulullahi ya ni kadai zan iya korar waɗannan mutane ga su da yawa faqala zalika thalathan sai ya faɗi wannan har sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita masa ujnubuhum je ka kore su fa akhadha sa'd sahman min kinanatihi a lokacin sa'd ibn abi waqqas mun yi magana a baya akan bajintarsa da kokarinsa da iya harbinsa da iya amfani da kibiya ya san inda zai sa ta yasa hannunsa a cikin korinsa ya zaro kibiya shine min kinanatihi farama bihi rajulan ya harbi wani mutum da shi faqatalahu ya kashe shi take qala sai yace ma'ana daga baya shi yake bada riwayar sai yake cewa thumma akhadhtu sahmi a'rifuhu sannan sai naje gunda mutumin yake inda ya fadi aka kashe shi na dauki wannan wato kibiya tawa a'rifuhu na gane ta ita ce wannan kibiyar da na harba faramaitu bihi akhara sai na harbu wani mutumin daban da shi daga cikin su waɗannan mushrikai faqataltuhu shi ma nan aka kashe na kashe shi thumma akhadhtuhu a'rifuhu sannan ne sake zuwa dai jikinsa na dauki wannan kibiya tawa na gane ta ita ce faramaitu bihi akhara na harbu wani da shi daban faqataltuhu shi ma na kashe shi fahabatu min makanihim take a gaba ɗaya sauran suka gudu suka sako daga wannan wuri da suka hau faqultu sai nake cewa hadha sahmun mubarak wannan wato kibiya ce wadda Allah yayi wa albarka yawa domin da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gudanar da wannan aiki akan ta yawa faj'altuhu fi kinanati na sanya ta a cikin kwarina tare da kibiyoyi fakana inda sa'din yace wannan kibiya haka ta wanzu tare da sa'd ibn abi waqqas hatta mata har ya mutu bai rabu da ita ba thumma kana inda banihi sannan haka bayan rasuwarsa ta kasance tare da ƴaƴansa sa'd ibn abi waqqas yana cikin mutanen da Allah ya bashi ƴaƴa da yawa ya haifi ƴaƴa da yawa domin yana da mata guda hudu ku yange sun kai tara ko sama to sai tashwihu shuhada'i wannan wata matashi ya ce daban da take magana akan yadda mushrikai bayan an kashe musulmi suka zo suka rika bin su suna babbata jikinsu shine tashwihi nan shi shawaha ka bata mutum ko surarsa ko ka bata masa suna tashwihu sum'a shine bata wa mutum suna kai yawo a gari kana bata mutum cewa kaza da kaza maganganu marasa kyau a kansa shine tashwihu sum'a ka bata masa sum'a da mutunci a cikin gari tashwihu sura kuma shine ka bata masa jiki ka sa wani abu ko wuka a bata masa ko a yanke masa kunne ko hanci wannan kuma yana da sunansa a shar'ance ana ce masa mufla yawa to wannan shine abin da yake nufi da yadda suka yi da shuhada Uhud yace wa kana hadha akhir hujumin wannan abin da na gaya muku shine wani zancen hari na ƙarshe a yakin Uhud wanda ya taso daga kafirai zuwa musulmi daga nan magana ta ƙari ba a sake samun damar da suka kawo musulmi wani hari ba qama bihi al-mushrikun didda an-nabiy wato da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walamma lam yakunu ya'rifuna min masirihi shay'a yayin da ya zama cewa ba su san me ya kasance ba na ƙarshe dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal kanu ala shibhi al-yaqin min qatlihi kai abun ma da suka kasance shine zukatansu suna kusa da yaqini wato abinda ya kusa yaqini dangane da cewa wai ya mutu yaqinin wato sun kusa su yaqinin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe shi mushrikai a lokacin tunanin su kenan har zuwa lokacin da ake wannan magana ta karshe da nake ga mana mun fahimci abin yawa to yayin da wannan abu ya kasance raj'u ila maqarrihim sai suka koma matabbatar su wato inda suka yi sansani wa akhadhu yatahayyauna lirruju'i ila makkata har sun fara shirin tafiya makka a wurin su yaki ya kare ta bangaren su cewa sun ci nasara sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama washtaghala man ishtaghala minhum wa kadha ishtaghalat nisa'uhum sai waɗanda suka shagaltu suka shagalta haka nan wasu daga cikin matan su suka shagaltu da me bi qatlal muslimin da waɗanda aka kashe daga cikin musulmi wato shahidai yumathiluna bihim sune musu musula suna gutsutsira wato bangarorin jikin su wa yuqatti'una al'adana suna yanke kunne wal unufa da hanci wal furuja hadda farji saboda tsabarcin mutunci wa yubqiruna albutuna suna kuma faffasa ciki su sa wuka a keta cikin mutum saboda kaskanci kawai da wulakanci wa baqarat hindu bintu utbata kabida hamzata falaka atha kamar yadda yake fadi anan saboda ya nakalto a wannan wurare wannan zance mun yi shi a baya ko yawa sai hindu yar gidan utba wanda take ita ce matar abu sufyan a ta sa aka fasa masa aka fasa ko aka fasa cikin hamza ibn abdul muttalib aka kawo mata ta sa wannan kabid nasa wato kodarsa ta sa a bakinta falam tastati' an tasighaha falafadhatha ta kasa taunawa ta ci sai ta furzar da ita ta yadda ita bata iya ci ba wattakhadhat min al'adani wal unufi khadaman ta dauki kunnuwan mutane da aka kawo mata yadda shi yake fadi da kuma hanci daban-daban har ta sa a jikin wato khalakhil kun san khalakhil wato abun nan da mata suke sawa a kafa su adda yana kara in suna tafiya wannan shine yawa mun duwa a hannu ake daura ta wannan ta kafa wanda dai ake suna takawa tana kara wanda Allah madauki ya hana mata su rika sawa bayan musulunci suna tafiya ana gane su waye su yawa to wannan shine tayi amfani ta sa waɗannan abubuwa su hancin mutum da kunnan mutum ta sassaka su a jikin kafar ta tana ado da shi yawa wannan a yadda wannan riwaya ta kawo kuma riwayar kamar yadda na gaya mana a wancan lokaci a baya bata inganta ba cewa wannan mata ta yi wani abu akwai maganganun riwayoyi sun kai wajen 10 akan wannan matsalar amma babu ɗaya da take riwayar ta ko isnadin ta ingantacce ne shi yasa malamai suke cewa ba daidai bane a dangana wannan abun cewa ya auku mun fahimci wannan abun kisan Hamza lalle an kashe Hamza kuma mun karanta kamar yadda zuwa cikin sahih al-Bukhari a baya inda Wahshi shine yanda ya kashe Hamza ibn Abdul Muttalib mun ji yadda ya kashe shi asali ya kashe shi ne ba dan komai ba sai dan ya yantu yawa Jubair ibn Mut'im shine ya aiko shi yace idan har ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe Hamza saboda shine ya kashe masa baffansa to shi kuma zai yanta shi kuma wannan abun haka aka yi kuma daga nan magana ta kare amma riwayoyin da suke magana akan cewa Hindu ta dauki koda hatta sa a bakinta wannan babu isnadi ingantacce mun fahimci zancan yawa maganar cewa akwai a rubuce akwai amma to labari ne wanda ba ingantacce bane akwai na taba ga mana a wancan lokacin da muka karanta a baya Nuban Allah ya kawo ruwayoyin gabaɗaya sahihin rubutu ya sa masa unwani tabri'atu Hind bint Utba min kabidi Hamzata ibn Abdul Muttalib yawa ba shi da wani abu mai wani babban muhimmanci balantana a ce mu zo da shi ya zama darasin mu kawai mu karanta amma dai kaji asalin abun ba shi da inganci babu isnadi ingantacce akai yawa wa qala'id kuma tayi abun waya da su shine kamar da yake kawo duk asirar ibn Hisham ya dauko wannan zance mun san wannan abu yana cikin abubuwan da ake yada shi asira yawa Hindu ta fusa an fasa cikin Hamza an dauko mata koda ta ci kaza da kaza wannan abu bai inganta ba yawa ba ingantacce bane amma fa akwai shi a rubuce kar ku ce an ce babu a rubuce ka je ka duba a rubuce a littafai akwai amma hanyar da malamai suke bi na tantance labari na tantance riwaya abi wane ne ya rawaito daga wane, to isnadin nan bai tsire daga naqadin malamai ba, ba ingantacce bane. Yawwa, yace mada isti'dadi abtalil muslimin lil qitali hatta nihayatil ma'araka. Wani mata, wata matashiyar kuma ita ce gurgudan shirin musulmi, zaratan musulmi yadda suka shirya domin yin yaki har ƙarshen wato wannan fafatawa. Yace wa fi hadhihi sa'atil akhira, a wannan lokaci na ƙarshe, waqa'atani, abubuwa guda biyu suka auku, tadullani ala madasti'dadi abtalil muslimin lil qital, wanda suke mana nuni zuwa ga ƙarfin shirin zaratan musulmi wajen a ci gaba da yaƙin, kuma za su dawo da al'amura su koma yadda suke. Wa madasti ma tatihim fi sabilillah, da kuma wato gurgudan miƙa rayuwarsu baki ɗaya har ma su mutu fi sabilillah. Wato in an ce istimata, wani mutum ya yi yaƙi ya sallama rayuwarsa, ko ma ya ta ƙare ya miƙa ƙundun bala kenan muke cewa da Hausa, ko? Yawwa, to ga wasu misalai da ya kawo mana guda biyu manya da kuma dai wasu a tsakani, za mu ji. Yace qala ka'b, ka'b ibn malik yana cewa kuntu fi man kharaja min almuslimin, ina cikin waɗanda suka fita daga cikin musulmi. Falamma ra'aitu tamthil almushrikin, yayin da naga irin muthlad da mushrikai suka yi bi qatl almuslimin ga shahidan musulmi, qumtu fatajawaztu, sai na tashi na ƙetare ina tafiya cikin waɗanda aka kashe. Fa'idha rajulun min almushrikin jama'a la'mata, sai ga wani mutum daga cikin mushrikai ya tattara hular kai da ake sawa shine la'ma, kayan shiri na yaƙi. Yajuzul muslimin, ko ya tattara makami, yana wato a wata riwayar an rubuta wannan yajuzu, wata riwayan yahuzu. Yahuzul muslimin, yana tattara musulmi da aka yi muthla da su, yana bi yana tattarowa. Wa huwa yaqulu, har ma yana cewa istawsiqu kamastawsiqat aw kamastawsiqat juzuran ghanam, ku tattara naman jikinsu kamar yadda ake tara fadaddan naman tumaki. Haka ya riƙa bi suna tattara naman jikin waɗanda aka kashe daga cikin wato mushrikai. Wa idha rajulun min almuslimin, can kuma sai ga wani mutum daga cikin musulmi, yantadhiruhu wa alayhi la'matuhu, sai yana jiransa shi kuma ga kayan shirinsa na yaƙi, yana riƙe yayi dakon wannan mutumin yana jiran zai yaƙi da shi. Famadaitu hatta kuntu min wara'ihi, na tafi ban gane waye ba, ina binsa a baya. Thumma qumtu aqdara almuslimina wal kafiru bi basari, sai da na kasance a uqaddiru almuslima wal kafira bi basari, ina jujjuya kallo in kallo wannan in kallo wannan in kallo wannan daga cikin musulmin, wannan kuma wato in dube shi shi ma ɗaya daga cikin kafiran. Fa idhal kafiru, sai na duba a taqdirin da nake, shine uqaddiru din, ina taqdiri in duba in gani, sai naga wannan kafirin afdaluhuma uddatan wa hay'atan, sai naga yafi musulmin ƙarfin shiri da girman makami da tsarin makaminsa. Mun fahimci wannan? Sai ce falam azal antadhiruhuma, ban gushe ba na tsaya nan ina sauraron in ga me zai gudana tsakanin wannan kafiri da wannan musulmi. Yace hattal taqaya, har sai da suka hadu da shi wancan mai tattara naman jikin musulmi da kuma wannan musulmin da yazo daga baya ba, wanda ban gane waye shi ba. Yawwa, sai ce fadaraba almuslimu alkafira darbatan, sai naga musulmin ya kai wani sara yasa ruwan nan kafiri, darbatan wani irin sara, fabalagat warikahu, sai da ta kai had mazauninsa, warik shine duwawu. Yawwa, sai da ya saran tun daga gabansa, sai da ya keta shi kamar guda biyu. Wata farraqa firqataini, take ma'ana saran da ya masa daga sama ya datsa shi, sai da ya raba masa had duwawu, sai gashi ya rabe gida biyu shi wannan kafirin. Wannan wake ba da labarin Ka'b ibn Malik. Yace thumma kashafa almuslimu an wajhihi, a lokacin sai wannan musulmi ya bude fuskarsa sai na ganshi. Wa qala, sai yake cewa kaifa tara ya Ka'b, ya kake gani, ma'ana ya kaga wannan sara da nayi, ya kai Ka'b, ana abudu jana. kun san kuma wane ne Abu Dujana, yace ni ne Abu Dujana. Kun san Abu Dujana yayi daidai yayi irin wannan aiki, shine mai wannan jan dauri ko wanda in ya daura shi to an san ko ta mutu kuma ko ta rai. To shine dai Ka'ab ya kawo mana labarin sa da irin wannan bajinta a wannan wuri, da irin wannan wato siga ta kawo labari daga Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wannan a cikin al-bidaya wa nihaya na Ibn Kathir ya kawo. Abu na biyu yace ja'at niswatun min al-mu'minin ila sahati al-qital, a wasu mata daga cikin mu'minai su ma sun zo wato fagen yaki da su aka yi wannan yaki, ba'da nihayatil ma'araka, bayan an gama wato yaki, bayan an gama yakin wasu mata sun zo. Qala Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an yana cewa laqad ra'aytu Aishata binta Abi Bakr wa Umm Sulaym, naga Aisha a yar Abu Bakar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita da Umm Sulaym, wace ce Umm Sulaym? Mahaifiyar Anas ibn Malik, ita ta haifi Anas. Yawwa, yace na gansu wa innahuma lamushammiratani, sun yi shiri. In an ce shammara shine mutun yayi kintsi, yayi damara sosai, wato an yi damara an daure jiki. Yace ara khadama suqihima, ina ganin wannan abin kafar su da suka sa, wa khalafil kinan, ana ce masa khadam. Yawwa, ba wai mu'min mai hidima ake nufi ba, khadam ana kiran wannan shi abin na kafa khadam. Naga wannan abu, yace tan quzani alqiraba ala mutunihima, suna daukar wato salka ta ruwa akan gadan bayan su, salkan ruwa babba, kamar mun san da yadda ake daukar ruwa, ana amfani da tulu da muka sani, ko in ce wasu sun sani, ko masu yan wayan zamanin yanzu ba su san tulu ko da ake daukar ruwa da shi da yau ban ji ba, eh yanzu sai jarka. Yawwa, to kafin jarka ta zo mana wannan ta roba, da tulu ake amfani da shi, a je rijiya a cika shi, ga mace ta dauka ta dora a gadan bayanta ta kawo gida. Yawwa, to irin wannan tulu ana amfani da shi. Larabawa kuma da akwai salka, fata ce kirgi mai karfi, sai a gyara bakin, ana dura ruwa a ciki, sai a saba ta a gadan baya, sai a tafi. Yawwa, tafi sauki, zaka iya dora ta akan jaki, akan raƙumi, kuma ta zauna daidai. Kuma dan adam ma in ya goya ta a baya baya shan wahala sosai, ba kaman wato girman tulu da zai sa wuyan mutum ya karkata ba, saboda shi wancan zai tafi duk inda jikinka yake zai bi shi. Yawwa, saboda taushin sa. To, wadda Aisha radiyallahu ta'ala anha da Umm Sulaym mahaifiyar Anas su sukan dauki wannan salka a gadan bayan su ta ruwa, wato tufarriganihi fi afwahil qaumi, suna bin wato musulmi da suke kwance da aka ji musu ciwo da kuma sauran ma musulmi ne, suna sawa a cikin bakin su, suna ba su ruwa su sha, abinda Aisha suka rika kenan, su kuma gudumawar da suka yi kenan a filin yaki. Yawwa, da ita da Umm Sulaym, thumma tarja'ani fatamla'aniha, sai su sake komawa su sake ciko wannan salka da ruwa, sai su sake zuwa suna rarrabawa musulmi ana shan ruwa. Ashe mata suna da abin da za su yi ko da ana yaki. Yawwa, ba wai duka lamari ne mata ba sa shiga ba, mun ji a baya ma yadda su kansu mushrikai suka zo da matansu suna kuma zuga su, to mu'minai ma matansu sun zo ga irin abin da suka rika yi. Ai, mun ji magana Ummu Umara ma da ita yaki ta yi sosai. Yawwa, thumma taji'ani fatufarriganihi fi afwahil qaumi, sannan su sake zuwa su sake juye wannan ruwa suna zuba shi a bakin wato musulmi. Wannan ya zo a cikin sahihul Bukhari, riwaya ce ingantacciya, a kamar yadda malami ambata mana a ƙasa. Wa qala Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kanat Umm Salit min nisa'il ansar, Umm Salit daga cikin matan al-ansar, Salit ne haka yasa shakalinta, ba Umm Sulayt ba Salit, ita kuma a tazfuru ko tazfiru lana al-qiraba yawm Uhud. Umar ne yake ba da labarin cewa Umm Salit tana cikin matan da suka rika dauko mana a abin nan wannan salka ranar yakin Uhud. Yanzu nan ku dubo wadannan kalmomi yadda larabci yake da fadi, tanquzani, in an ce tanquzu naqaza yanquzu, duk ma'anarsa hamala yahmilu, shi ma wannan tazfiru malaman larabci suka ce ma'ananta shine tahmilu waznan wa ma'anan shi a wazanin sa ma'ana sikelin larabci a sarfu ma'anarsa daya da tahmilu in an ce tazfiru tahmilu yawa Allah kyauta to suna daukar wannan salka ranar yakin uhudu suna baiwa musulmi ruwa da ita wannan ita ma riwayar daga sahih al-bukhari kame da malami ambata mana kasa gashi nan a cikin littafi bayan nan yace wa kanat fi ha'ula'in niswa ummu ayman a cikin wannan mata da suka zo filin wannan yaki a ranar nan akwai ummu ayman a watan kafin mu wuce waccan mata ummu salitin ita ce mahaifiyar abu sa'idin al-khudri ummu salitin inna sunanta kenan ita ce wadda ta haifi abu sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu to ita ma ta bada wannan gudunmuwa kaga wato ashe waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai su kadai ba suka tsaya da su da matan su duk sun zo sun taimakawa addinin Allah sun taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kare rayuwarsa wajen taimakawa musulmi a gudanar da wannan yaki kamar yadda a sauran yakoki kowa da irin kokarin da yayi wani wata ran a wani yakin yayi kokari yayi bajinta wani yakin kuma bai yi ba yawa wani an samu ma yayi kuskure a wani yakin wani kuma bai yi ba saboda ƴan adam ne su dukan su yawa kullun dama idan ka kalle su a irin wannan surar to zaka fi musu adalci kuma zaka ga cewa kullun abin da suka yi a koda kuskure akai istihadi ne garin a kyautata ne akai kuskure aka bata ba wani abu ne da aka yi shi da gangan dan a bata addinin manzon Allah addinin Allah subhanahu wataala ba yawa Allah madaukaki ya saka musu da alheri Allah sa aljanna ce makomar baki ɗayan su kamar da dama Allah ya ba mu labari akan haka Allah kuma ya hada mu da su Allah hada fuskokin mu da nasu a aljanna to shine ke bada wannan labari kuma yace ummu ayman tana cikin waɗannan mata ita kuma yata ta kissar ta kasance lamma ra'at fulul almuslimina yuriduna dukhul almadinati asali a larabcin aka ce fal jam'in sa fulul shine idan aka yaki aka samu wasu suka gudo gida su ake ce mu fulul yawa waɗanda suka gudo gida daga cikin mayaka su ake ce mafulul wanda bayan ko kuma a ce bayan an gama yaki wanda aka ci nasara a kansu sun dawo gida to ai an mun ji a baya wasu sun taho bayan ko an kafin a karasa yakin wasu sun gudu saboda zafin abin da ya faru wasu kuma ya kasance bayan kamar alamar an gama yakin sun kama hanya sun taho Madina ba su tsaya sun ga me ya kare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda abun ya kai yadda ya kai kai ka san yadda dai muka karanta a baya yadda abun ya kai har a ce an taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole hankali ya tashi wasu sun rikice har sun kama hanyar dawowa sun baro filin yaki to lokacin da suka fara dawowa wannan karar me faru na to aha tayi to shine sai yake cewa mu dawo kan abin mu yayin da wannan irin tawaga suka fara dawowa gida waɗanda suka gudo ko kuma waɗanda bayan alamar an ci nasara ta bayyana an ci nasara ma'ana akan musulmi a farkon lamari yawa yayin da wannan abu ya bayyana bayan sun iso gida me ya faru akhadhat tahfu turab fi wujuhihim sai ummu ayman ta riga diban ƙasa tana watsa musu ba inji bane kenan daga nan ne haka ne akwai matsala ne a jikin abinan dinnan ku na ko nan ne tsayi mu ci gaba ko a tsaya za ku je ba matsala nan ne ba yayi haka ne tsayi mu je shine yake ba mu labari cewa Ummu Aiman yayin da waɗannan mutane suka fara dawowa Madina za su shiga gari akhadhat tahfu turaba fi wujuhihim sai ta riga ɗiban rairayi tana watsa musu saboda me ya za a yi su dawo gida sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can yawwa wa taqulu li ba'dihim hatta na cewa wasu daga cikin su hakal maghzal wa halumma sayfak kuma bi wannan nan ungo abun kadi kawo takwabin ma'ana kun kasa komai yawwa kanka a ce mace ce ga abun kadi zauna kai kadi kadi dai mun san kadi ko yawwa yawwa sannan su tace kawo takwabin kawo mu aje thumma sara'at ila sahatil qitali ita da kanta ta kama hanya ta tafi wurin yaki saboda jin zafin menene ya gudana fa akhadhat tasqil jarha ta rika aikin abinda Aisha da Ummu Sulaimin suka rika yi suna bada ruwa ga waɗanda aka ji mu ciwo faramaha hibban akwai wani mutumi hibban ibn al-araka ko araka sunansa kenan hibban ibn al-araka araka sai ya harbe ta bi sahmin da kibiya fa waqa'at sai ta fadi wata kashafat hatta yayi jikinta ya bayyana fa aghraqa aduwullahi fi dhahiki take shi kuma wannan makiyin Allah ya dugunzuma cikin wato dariya ma'ana ya rika keta dariya yana murna wannan abu kaza ya faru saboda abin da ya gani ga mata musulma ya harbe ta hatta fadi har ma ta yayi jikinta ya ga tsireshinta ko ya ga wani bangare kai na jikinta فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتسنني ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman matsayin Ummu Aiman agunsa yawa Ummu Aiman har annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je gidanta fayi bacci yawa farafa ay fadafa ila sa'd ibn abi waqas sahman la nasla lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani wata kibiya ya mika wa sa'd ibn abi waqas wannan yana kara tabbatar mana wato gonintar sa'd ibn abi waqas wajen harbi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya yadda da shi a wannan fagen ga irin yadda yake sa shi aiki ba bari ku ji kuma wai kibiyar la nasla lahu ba ta da ruwa ai mun san ruwan kibiya ma'ana shi gun karfin tsinin wanda shine mai kisan babu shi ma gaba daya kamar kace tsinken kibiyan ne babu ruwan a jiki ya mika wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa qala yasi da shi irmi bihi yi harbi da wannan mun sani a bayan mun karanta irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam har yace masa irmi fidaka abi wa ummi har yace masa uwata da ubana fansa gare ka yi harbi da wannan kuma yi harbi kuma yi ci nasara ga wannan kuma abin da ba mu labari a baya ne yadda yayi harbi wadannan yana zuwa yana dakko kibiyar yana harbin ɗayan har suka gudu wannan dai ya nuna wato ƙorewarsa wajen wato harbi farama bihi sa'ad yayi harbi da wannan kibiya fa waqa'a as-sahmu fi nahri hibban sai wannan kibiya ta auku daidai tsakiyar wuyan wannan mutumin ya same shi fa waqa'a mustalqiyan shi ma sai ya fadi a rigingine hatta takashafa shi ma sai da gaban sa ya bayyana shi ma ya tsire shi Allah madauki ya saka wa Ummu Aiman da wannan abu take a wurin ba a bata lokaci ba fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama dariyar yayi masa dariya hatta badat nawajizuhu hasida wato abin nan hakwaransa na can ciki suka bayyana domin mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dariyar sa kenan da yake yi a ba a cewa yana kyalkecewa annabi ba ya kyalkece dariya amma yakan yi dariya in ka ji an ce dariya shine wato hakware su bayyana shine a dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar ta kenan ko yayi murmushi wani lokacin haƙurin kaɗan na gaba ya bayyana in ku har ya kai ga can ciki an gano haƙurin ciki to wannan shine babban dhahik amma baya qahqaha da za mu rika kecewa har ana buga kafa ko mu yanzu muna yi har zago ne buga kafa a rausaya haka a tafa hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan yawa amma dai yakan yi yadda wato haƙurin yakan bayyana to shi ma sai yayi wannan thumma qala sannan yace استقاد لها سعد اجاب الله دعوته سعد يراما متى الله يكرم مسا ادعاءه ايه الله ما يكي نفي دهن Allah ya sanya Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zama cikin masu wadanda ake karbar addu'arsu. Dama ya shahara Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cikin mutanen da addu'arsu karbabbiya ce. Shi yasa da yawa daga cikin sahabbai daga baya da tabi'ai sukan zo yi musu addu'a. Yawwa, yana cikin mutanen da in dai sun yi addu'a Allah na karbata. Wata ta taba tuhumarsa da cewa ya ci mata ƙasa da ya mata Allah isa sai da ta mutu. Saboda karbar addu'arsa da Allah subhanahu wataala yake yi. Wannan ya ce wannan abu ya zo asirar halabiya. Asirar halabiya al-halabi 1134 ina jin ya rasu. Yawa mutaakhir ne jiddan. To iya dai inda shi malamin ya dangana wannan riwayar zuwa gare ta kenan. Asali tana cikin Maghazil Waqidi amma bai dauko daga can ba. Na same ta a cikin Maghazi na Al-Waqidi Muhammad ibn Umar Al-Waqidi, duk da mun san shi a gun malaman hadisi riwayarsa da'ifa ce kuma matruk ne a wurin malaman hadisi. In ya faɗi abu shi kadai ba a samu wani ya yi masa muta ba a ba. Shi ko wancan halabi dama ba mai riwaya bane, kamar ka ce ne Ibn Kathir ya faɗa a bidaya wani haya, ko da ke Ibn Kathir ma yana da riwaya yakan kawo wani abu da isnadi. Shi mutaakhir ne jiddan, ba da isnadi yake riwaya ma, da ba shi ya kamata ya kawo a wannan wurin cewa a gurin sai ya dauko wannan magana ba, kamata sai ya faɗi Maghazi Al-Waqidi. To wallahu a'lam. Ba'dan tihai Rasul sallallahu alaihi wa sallama ila shi'bi, bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan lungu na tsakanin duwatsu da ake ce ma Shi'ib, ba mu da sunansa da Hausa ko? Hanya siririya tsakanin dutse da dutse. Dama ana samun wannan ne a garin da ake akwai duwatsu ko? Musamman duwatsun kuma da ake zama tsakaninsu. Yanzu kaga duwatsun mu nesa suke da mu, ko kuma dai muna zaune da su ba mu'amala muke da su sosai ba. Ina masu zuwa dutsen Habuɗe yanzu ana zuwa ai kallon nan? Samari yanzu ba ruwansu ma da irin waɗannan abubuwan ba. Tayyib, almuhim wannan da shi ake ce ma Shi'ib, hanya ko lungu tsakanin dutse da dutse. Yana da daɗi ne komai ka samu masa asalin Hausa, a ce yana da sunansa a Hausa. To galibi idan abu ba mu da shi baka bukata, baka tunanin cewa za a same shi da Hausa. Akwai abu, shi yasa za ka ga akwai abubuwa da yawa a Hausar mu, a kasancewar wasu ba mu da su asali, shi yasa dole sai ka ji sunansu ko na Turanci ne ko na Larabci. Mu yanzu a Hausa haka ne ko? Zaka iya lissafa waɗannan abubuwan, suna da yawa kuma. Yawwa, har wasu suna cewa kashi 60 cikin 100 na Hausa Larabci ne. Wani malami ya taba jin Larabci, ya taba jin Hausa, yake cewa wannan ai bambancin ku da Larabci ba yawa. Yawwa, saboda kuma tasirin Larabci ne da ya shigo, ko tasirin Musulunci da ya shiga cikin Hausa. Kullum nakan ba mu wani misali, yake ce in ka lura da waɗanda a Musulunci bai ƙarfi sosai a cikinsu ba, ko ya ƙarfi in ce Larabci, ko da Musulmi ne Larabci bai ƙarfi a cikinsu ba, za ka ga Hausarsu ta fi tamu ƙarfi wajen abubuwan da suke faɗi. Na sha ba da misali da Hausar mutanen Nijar, za ka ga cewa in suna Hausa akwai abubuwan da za su faɗe su duk ba mu sani ba. Yau tamu ta cakudu da Turanci da Larabci sosai. Yawwa, tasu kuma ko da Faransancin bai musu tasiri sosai ba, wanda suka iya Faransancin Faransanci suke yi sosai. Wannan da in ka bincika za ka samu irin waɗannan. To yace wala mastaqarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a mazaunin sa min ash-shi'bi, kharaja Ali ibn Abi Talib. Nan me mai tamanna wannan kalmar yake ko? Mun karanta ta a baya kadan. Yawwa, yana nan a wannan wuri na tsakanin duwatsun dutsen Uhud, inda ya mayar kamar shine ofishin gudanar da kuma jagorancin wannan yaki. Sai Ali ibn Abi Talib ya fito radiyallahu ta'ala anhu hatta mala'a daraqatahu ma'an, ya cika wato garkuwarsa. Garkuwa tana da sunaye daban-daban, akwai hajifa, akwai daraqa, akwai turs, duk wannan sunayen garkuwa ne, kuma kowanne iri-iri ne daban-daban. Yawa, to wannan wani nau'i ne ita ma ta garkuwa, tana da kwalmi a cikinta har za a iya zuba ruwa ma a ciki. Mun fahimci abin? To irinta ce, ana ce mata addaraqatu, ba addarqa ba, addaraqa da fatahan ra'u. to Ali ibn Abi Talib yazo da wannan garkuwa ta sai ya cika ta da ruwa min al-mihras daga wani wuri wani ruwa ne sunan sa kenan yawa yace qila huwa sakhratun manquratun tas'u kathiran wato yace wata wani dutse ne da aka huda shi aka rarake shi ruwa ya taru a ciki kuma zai ishi mutane da yawa su sha to daga nan Ali ibn Abi Talib yaje ya ciko wannan garkuwa ta sa da ruwa ya kawo wa qila wasu kuma sun ce al-mihras ismu ma'in bi Uhud sunan wani ruwa ne a Uhud yana nan sunan sa kenan al-mihras to Ali yaje wannan wuri radiyallahu ta'ala anhu ya debo ruwa ya zuba a wannan wato garkuwa ta sa wa ghasala bihi wajhahu ad-dama na tsallake ko yace faja'a bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liyashraba minhu dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan ruwa fa wajada lahu rihan fa'afahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa zai sha haka sai ya ji wani wari sai ya kyamaci ruwan shine fa'afahu afa ash-shay'a ay mutun ya kyamaci abu kuntuna ai hadithin خالد بن الوليد ko radiyallahu ta'ala anhu bayan musulintarsa wata rana an kawo naman damo dai mun san damo yawa abbab da larabci sunan shi kenan abbab an zo da naman sa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine da aka ce masa na damo ne sai bai ci ba Khalid bin Walid ya dauka ya ci da wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba malamai suka ce wannan shine dalili akan damo ya halatta a ci shi tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a gaban sa bai hana ba amma shi bai ci ba da aka tambaye shi sai yake cewa inna nafsi ta'afuhu yawa raina yana kyamarsa wata riwaya suka ce cewa baya cikin abin da jama'a ta suka saba ci ma'ana mu a kabilar mu bamu saba cin wannan ba wannan yana cikin abubuwan da akan same su a dan adam sai kaga wani gida ko ƴaƴan wani gida ko wani asali ba sa cin wani nau'i na nama ai yanzu muna da irin wannan zaka samu wasu ba sa cin naman akuya ko wasu musamman wasu daga asalin Fulani yau zaka ga cewa ba sa cin naman in dai nama na akuya ne ko me aka sarrafa shi in suka sa a bakin su in dai za su iya ganewa zaka ga za su furzar da shi ba sa ci ana samun wannan ba wani abu bane da za a ce ko laifi ko haram dabi'a ce ta dan adam tunda ba haramtawa mutun yayi ba a shar'ance yace abu kaza haramun ne ba shi da laifi in ka ji dama asalin duk abu da ka gani kamar da dama ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu na abinci yana cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wato sukan abinci baka kawo masa abu ka ji ya zagi abincin ko ya fadi wata kalma ta rashin mutunci a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga abinci ma baya zagi balantana ya zaki dan adam bai taba bude bakin sa yayi wata kalma ta ashar ko maganar banza akan wani dan adam ba idan ya zama abinci ma bai fada masa ba wata magana shi abin da yake shine in zai ci zai ci in ba zai ci ba zai ci ba zai ci ba yawa amma ba dai ka ji ya fadi wani abu ba ko ya soki wani abu kamar da zaka ga mu da yawa yanzu zaka ga mutum ba zai ci wani abu sai ba zai maimakon ya ce kawai ba zai ci ba sai ya munana abun habawa zai ci kaza yayi ta maganganu kuma akai saboda ya ga wani yana ci na'am akuya mene to kaji wani ilimi sabo eh haka ne to eh to ka kira shi haka wani abu ne da suka yi itikadin sa ba lalle kuma ya zama haka ba cewa wai saboda akuya raguwa ce shi yasa ba sa ci in suka ci naman akuya za su zama ragwage ko ba kaman tinkiya ba amma kuma ai akuya ta fi tinkiya wayo yawa wannan ba ja akan wannan ko ba haka ba yawa akuya ta fi tinkiya wayo nesa nesa ba kusa ba yawa kuma za ka ga mutum da ya zabi ya zama dolo gwanda ya zabi ya zama mai wayo yawa to Allah ya kyauta zancen me nake yi a yawa zancen abinci yana da kyau mutum ya dauki wannan al'ada mu daina al'adar cin fadin maganganu marasa kyau haka akan abin da ba masu na abinci dan saudiya za ka ga cewa wani dan ba zai ci abu ba sai ya rika muna nashi saboda wani abokinsa shi yana ci ko ta hanyar wasa wani lokacin ko kuma ma wani da gaske yake yi
ya faɗi maganganu haba wa zai ci kaza ai kaza mu mun fi ƙarfin sa yawa ko kuma ya faɗi wani mummunan abu akai wannan duk bai kamata ba yawa mutum kawai ya ci abu in yana so in baya so ya rufe bakin sa ya ce ba zai ci ba babu mai tilasta masa maganar ba a babun halal da haram take ba wannan asalin ta gaba daya a babun halal ne to amma na zaba in ci ina sha'awa ko ko bana sha'awa bazan ci ba shikenan wannan kuma kowa na da daman sa yana da yancin sa ya zaba abin da zai ci ya bar abin da bazai ci ba to sai ce faja'ahu ila ayyuhu sai ke cewa fa'afahu ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani wari a cikin ruwan sai ya kyamace shi falam yashrab minhu sai bai sha ba wa ghasala an wajhihi dama amma ya wanke jini daga fuskar sa da wannan ruwan yawa wa sabba ala ra'sihi ya kuma zuba ruwan a kansa kaga sha ne bai ba amma ya amfani da shi wajen wanke jinin da ke fuskar sa ya kuma wato zuba shi a kansa sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu yana cewa ishtadda ghadabullahi ala man damma wajha nabiyhi fushin Allah ya tabbata akan wanda ya sa jini ya sabbaba jini a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ita ma ga tana cikin Ibn Hisham wato littafin Ibn Hisham na magazi Ibn Ishaq ko sirat Ibn Ishaq wa qala sahal Ibn Sa'd kenan yana cewa wallahi inni la a'rifu man kana yaghsilu jurha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na san wanda yake wanke jini daga raunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ku duba ku ga yadda sira take da dadin komai sai an fadi waye yayi kaza waye yayi kaza kuma kowa yana fadar gurgurdan abin da ya gani ne wani wurin wani ya ga wani abu wani gurin kuma shi bai ga wannan ba amma ya ga wani abu daban to nan shi yana bada labari cewa shi ya san wanda ke wankewa ya wankewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jini daga fuskar sa ya wanke masa wannan jini wa kana yace wa man kana yaskubul ma'a na kuma san wane ne mai zuba ruwa yawa ana ce ruwa sabba ana cewa sakaba duk ma'ana daya ya zuba masa ruwa kamar a cikin ibriqi mun san ibriqi kamar buta kana zuba mutum ruwa yana alwala ko kana zuba masa yana wanke hannu ko kana zuba masa ana ce masa sakaba ana ce masa sabba duk yazo to shine sai yake cewa na san wanda ma yake zuba ruwan na san kuma mai wanke masa ciwo din wabima duwiya na kuma san abin da aka yi masa magani da shi yawa daga duwiya ma'ana ulija aka yi masa magani aka bashi a matsayin magani ya sha wa kanat fatimatu ibnatuhu taghsiluhu fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce take wanke masa jini yawa da shedar shi sahal ashe kenan har su fatima radiyallahu ta'ala anha sun yi babbar bajinta a ranar wannan yaki har sun zo sun wanke jini daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wannan ma bari mu ji dai abin da tai fatima radiyallahu ta'ala anha yace wa ali ibn abi talib yaskubul ma'a ali yana zuba ruwa fatima tana wanke fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan jini bil mijanni shi kuma yana zuba ruwa da wato abin nan wannan garkuwa al mijan ita ma wani suna ne shi ma na garkuwa mun ji gudana wa dazu ma bari kiwa kuke ba duk ba rubuta kuke ko akwai hajifa akwai daraka ko akwai turs akwai kuma me wannan almijan dukkan su sunaye ne na garkuwa yawa akwai wadda take tana da wannan kurmi da za a iya zuba ruwa har ma a sha ku duba ku ga dabarar yaki ta da hatta kayan yin yaki suna yin wani amfanin daban ba yakin kawai ba za a yi musu tsarin da za a iya amfani da su don a zuba ruwa a sha yayi amfani ana cikin yaki to shine shi falam mara at fatimatu anna alma'a la yazidu addama illa kafaratan yayin da fatima radiyallahu ta'ala anha taga cewa wannan wato ruwa da take da aliyu ke zubawa ita take wanke fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ruwa din sai taga cewa ruwan nan ba abin da yake karawa sai jinin da yake kara zubowa ma'ana yana karawa jinin yawa maimakon ruwan ya wanke jinin ya tsaya jinin bai tsaya ba tana zuba ruwa jinin kara zubowa yake daga fuskar mahaifinta babanta manzonmu sallallahu alaihi wasallama a yayin da taga haka akhadhat qit'atan min hasirin sai ta dauki wani gutsirin bangaren taburma dai kabatta da mun san tabarma an dade da kaba ake yin ta yawa sai ta yanki wannan gutsiran fa ahraqatha sai ta kona shi ta samu wuta ta kunna sai wannan tabarma ta kone mun fahimci abin sai ta dau fa alsaqatha sai ta debi tokar wannan tabarmar fa alsaqatha sai ta lika a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fastamsaka da mutake sai jinin ya tsaya wace ce mai wannan aiki Fatima radiyallahu ta'ala anha ga aikin nas ko shi ma duk an iya shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan abin da taiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ta tsare jinin ya daina zubowa waja Muhammad ibn Maslama ta sai kuma ga Muhammad ibn Maslama shi kuma wane ne Muhammad ibn Maslama waye tuno wani abu da yayi a baya yau tambaya za a yi da amsa nan dama da hagu masu littafi musamman inda na kuna bi ana rubuta yawa mana yawa daidai ne wanda ya jagoranci kisan Ka'ab ibn al-Ashraf bayahude da yake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin mutuncin sa a Madina yawa an yi tawaga ta mutum uku suka je har gida suka kashe shi jagoran wannan tafe shine Muhammad ibn Maslama Muhammad ibn Maslama kuma shine mutumin da zai zo nan gaba ilimin ji a ko da ke na bangaren tarihi basirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bangaren lokacin da aka yi fitina da ta auku tsakanin sahabbai bayan kashe Uthman radiyallahu ta'ala anhu musamman gefan Ali da gefan Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma a lokacin da aka yi wannan abu ai mun san wasu daga cikin sahabbai sun kaurace wannan rikici ba su shiga ciki ba to a cikin su akwai Muhammad ibn Maslama shine ya fita jeji ya karye takobinsa yace shi ya ji kun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa kada ya daga takobinsa ya sari musulmi shi kuma yace ya dauki wannan abun Annabi ba zai taba yi ba in dai an ce musulmi ne wannan to shi ba zai yake shi ba don haka daga ran da aka ce musulunci ya ci ko ina kuma shi ya girma ya dauki takobinsa ya karya yace ba inda zai shi yasa haka Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma bai yi wannan yaki ba har lokacin da dansa mun karanta wannan a lokacin karatun Minhajus Sunnah ko dansa Umar ibn Sa'ad wanda shine ya jagoranci fitinar da aka je aka kashe Hussein radiyallahu ta'ala anhu yazo ya matsawa Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ga san ana kokowar neman mulki kai ka zauna nan yace shi ba mulki ne a gaban sa ba yace shi ba za shi ba kuma ba zai shiga cikin fitina ba yace a kawo masa takobin da in ya sari musulmi ba zai kashe shi ba in za a kawo masa takobin da in ya daga shi ya sari musulmi haka takobin zai dawo ba abin da zai to a kawo masa in bai samu wannan ba yace shi ba zai shiga cikin wannan yakin ba da haka da Abdullah ibn Umar da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Muhammad ibn Maslama ku rike waɗannan musamman mutum uku suna cikin mutum uku da basu shiga cikin fitina ba ya kuma shahara a gunsu ba wai su kadai ba akwai wasu wanda ba su ba amma waɗannan su ne mashhurai da malamai sun ambata mana da wane Abdullah ibn Umar da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Muhammad ibn Maslama yawa ku rike ko da wannan uku yawa muje to Muhammad ibn Maslama shi kuma yazo bima'in azbin sa'izin yazo da ruwan dadi shine ma'un azb azb da ainun da zalun da ba yawa sa'iz mai dadin sha yawa ruwan dadi mai kwarara a cikin makogoro cikin dadi ba na teku ba kuma na rijiya mai zartsi ba ruwan dadi fa shariba minhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam take ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba kuma ya sha kaga bai sha wancan ba da Aliyu ya kawo ba dan waye ya kawo ba a'a saboda me ruwan ya ji wari a cikin sa bai masa dadi ba wannan kuma shi ma ba dan waye ya kawo ba amma saboda ruwan dadi ne shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sha abin da yake so saboda dadin sa yakan bar abin da baya so ko saboda dadin sa ko saboda zuciyar sa ta kyamace abu yawa fa shariba min annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'alahu bi khairin shi ma yayi masa addu'a ta alheri wa sallal dhuhra to anan ya sallaci sallar azhar qa'idan a zaune min atharil jirahi saboda tasirin raunuka a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda raunukan da yaji a yakin Uhud sallar azhar a ranan nan a zaune aka yi ta ba a tsaye ba
وصلى المسلمون خلفه قعودا haka musulmi su ma suka yi sallah a bayansa su ma a zaune yawa ba su miƙe ba don yana da cikin ka'idar bil liman duk abin da yayi kai ko yawa don haka da yayi sallah a zaune su ma suka yi a zaune shi yasa yana daga cikin ka'idoji da malamai suke sawa wanda duk zuba zai iya wani abu na ayyukan sallah gaba ɗayan su ba kare da mashi ne liman da'ib wanda za a sa koyo shi saboda wannan hadisin wasu malamai suna ammama shi shi yasa suke maganar cewa in ka san limaminka akwai wani abu ma da baya yi to kada kai misali in liman ba kowanne daga hannu yake yi ba tunda dama ba kowanne ne wajibi ba sunna ne wani lokacin yakan daga wani lokacin baya dagawa to in bai daga ba karka daga haka in bai jalsatul istiraha ba karka jalsatul istiraha duk wannan yana cikin abubuwan da malami suka fahimta daga hadithin innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an sa liman ne don ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru haka ya jira ayyukan yi rika fada su in yi kaza to kuyi in yi kaza kuyi yawa to gargashin sa ne wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune dukkan sahabbai suka bi shi su ma a zaune ba a miƙe ba wannan ya kawo ta shi ma a cikin sirar ibn hisham tuna ga sai mu tsaya anan dama tun da zulu an nuna lokaci yayi za mu tashi akan shamatatu abi sufyan ba'da nihayatil ma'araka wa hadithuhu ma'a umar za mu ji abin da ya gudana na maganganu tsakanin musulmi da kafirai bayan an gama wato wannan yaƙin uhud dai ya zo ƙarshe daga karatun da muke a wannan littafi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa darussan da muka dauka a ciki mu samu amfani da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi mai zurfi mai amfani da fahimta kuma mai kyau Allah ya tabbatar da mu akan hanyar wannan farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda ya yarda da shi a matsayin shine addinin da Allah ya aiko shi da shi muna roƙon Allah ya kimsa mana shi ya zama a kansa muke har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk barakallahu